Mai saurare barkamu da wannan lokaci ta cikin shirin daga Laraba daga nan Daily Trust da sauran tashoshin FM da kuke sauraron mu a wannan lokaci. Ma'aurata da dama da suka shiga daga ciki a wannan shekara musamman ma ƴan layin fast Ramadan with Habibi waɗanda ake zumuɗin ganin sun kasance tare da masoyansu. Ya suke ji kuma waɗanne irin alfanu suka samu a wannan gaba? Za a iya cewa akwai wata falala game da yin aure kafin Ramadanan? Sannan su kansu magidanta ya suke ji? Shirin daga Laraba ya tattauna wasu batutuwa da dama da suka shafi yadda ma'aurata suke fara shiga sahun farko da kuma gudanar da Ramadana a tashi na ɗaya. Kafin mu je ga ma'aurata da yadda suke samun falalar aure a wannan Ramadana, bari mu ji shinya gauraye suke yi a irin wannan Ramadana, ko a ce yadda ta zo musu gashi har an zo gargara. Me ya hasashen su a nan gaba?
To gaskiya azumi a matsayin mutum go mare mata gaskiya kan ba daɗi, duba da in ka zo daga sahur din yadda za ka yi kamakami nemo abincin sahur, wani ka gane sai dai ya sama ti da biredi ya sagu ya sha, wani sai dai ya je ya fita ya ji shagon mai shayi ya je siyo ruwan bunu ya zai samu a zo a yi sahur din. Hakan an zo an kai azumin da kamakami a dan samu kosi can gun can kuma a samu kunu a samu a sha dai. Gashi da kunan naka babu wanda ya tsoro ta dan ma wasu da babbaru ta amma dan da babbaru ka samu abin da za ka ci. Gaskiya shi ne wannan challenges da muke samu a matsayin mu na goraye. Fatan mu dai azumi zai zo azumi na gaba insha Allah. Muna so a ce muna da mata azumi da mata ai ya fa ai.
Eh alhamdulillah gaskiya wannan azumin ya kama muna wanda ya kama ina gauro wanda iyali so kaga wani abin da aka ce daga Allah ne haka Allah ya kaddara. So ni gaskiya zan iya cewa alhamdulillah dalili ko shine tsadar rayuwar da muke ciki ta yadda ina gauro ma ya na kare da kaina wurin samun abincin sahur ko na bude baki. Ballantana a ce kuma ina da iyali a cikin wannan yanayin na tsadar rayuwa da komai ka taba ya tashi komai ka taba ya tashi. Ka gani a nan ban ji daɗi na zama gauron ba fa cikin azumi, amma kuma saboda tsadar rayuwar nan sai nema Allah godiya da ya sa ban yi auren ma dan inda na yi auren to bala'in da ya fi yawa. Sannan zuwa wani shekara idan Allah ya kai mu kake magana ina so in yi azumin da mata ko ba mata still in dai haka rayuwa za ta ƙara ɗaurewa kamar yadda ta ɗaure wannan shekarar da yake ba mu fatar haka to lallai tabbas zan ji daɗin a ce kuma ina gauro na zan ƙarin wannan azumin mai zuwa saboda hakan ta fi daidai. Amma idan Allah ya yi buɗi kuma rayuwa ta yi sauƙi Allah ya kawo mana aiki mai albarka mai amfani muka samu shugabanni na ƙwarewa wanda za su kawo mana canji da kuma tausayin talakawa aka sa abubuwa suka sassautu suka yi sauki to in Allah ya yarda ina fatar a ce ko da za a ce wa da Ramadan ya zama nima ina da matata a dai in fita daga layin gauraye kamar yake ikirari yanzu kana ce mun gauro.
To alhamdulillah Ramadan bana kam mun gode ma Allah a duba da yanayin har ake ciki a kasar kusan abubuwa ya karanci na masarufi da kuma tsaba a hannun al'umma. Kusan ana cikin wani hali da na nafsi-nafsi kowa yanzu ta kan shi yake kuma bisa yadda ake fama musamman wurin sahur da buɗe baki to za ka ga kowa abin da ya samu da ya falala alhamdu da shi yake amfani kuma fata shi ne bana idan rabbi ya kai mu sake gani da cikin rai da lafiya to fa Allah ya kawo mana hali mu ma kila ma samu mu dan dara kaga sai a samu ayyu kenan da wata saboda yanayin azumi. Amma ina ganin da cewar to wata kine dai dan Allah ya baka kawai ayi kam amma yi daidai ruwa daidai kurji in an samu dai a tallafa wa madan da ba su da shi shine abu mafi muhimmanci wanda idan ana haka kaga za a rage halin da ake ciki na kukan babu a kasar.
Rayuwar wasu matasa kenan da har yanzu suke ba fitakar ganin sanya auren fari. Nana Aisha Abubakar ta zanta da wasu sabbin ma'aurata da suka bayyana irin falala da kuma alfanun da suka gani a wannan tashin farko na zaman su ma'aurata wanda kuma suka yi mana tsokaci akai.
Sunana Bashir Ibrahim muna magana daga nan birnin tarayya Abuja.
Matar kafa.
Ni kuma sunana Fauziya Muhammad daga Abuja.
Wannan shine azumin ku na farko. Ya za ku bayyana yanda ya kasance?
Okay. Experience din dai daban ne dai da yadda na saba a gidanmu because a gidanmu kaman muna da yawa ga yara ga iyaye amma da yanzu nan da nayi aure yanzu na zama kamar ni ce uwar gidan like kawai responsibility ke ce zaki tsara yadda zaki a gidanki so that's a new experience for me
kamar yadda ta faɗa ne kin ga mun lokaci da muke zaman goro ba kana nan kawai kana tunanin ai azumi ya zo me zan yi sahur da shi me zan ci kaza kaza ka tunanin wa'annan shi sahur ka ita za ta tashe ka bi tashe kun lokacin sahur yayi da kaje ka yi sahur bi ka ta fara aiki ne ana kiran ka bi me zan dafa maka me za ka ci so kin ga difficulties ya fita daban da zaman goron da mutum yayi a kwanakin baya
Ya batun aikace-aikacen gidan na girki a cikin azumin nan kin san ana azumin girke-girken wani sa'in yana da yawa depending on yanda kuke girki a gidan ku so ya kika ga aikin nan ke kadai ya kasance
To gaskiya dai naji daban saboda dai ni kadai ce a nan wani sa'in dai yana taimako maybe yayi zo ya taya ni a kitchen pot ba kaman a gida bane daga kanne wanda za su taya ki su wanke-wanke kaman yanzu idan muka yi baki kin san aikin zai yawa not like me a gida so muka yi baki dai gaskiya ina jin daban saboda babu wanda zai taya ni su kanne na ba sa nan kuma you have to cook everything you do so shine dai
okay to Malam Bashir ya zaka bayyana idimomin na gida na siyayya a lokacin Ramadan din nan
to gaskiya dai kin san yadda ya kasance da dai take yanzu kuma in fact abubuwan sai a hankali gaskiya kaman na gije da na tafi kasuwa bayan madan misali kaman je da mutasuwa abubuwan da ka saba sai a kofara shi kaza sai ka ji an ce muka yayi doubling a kaza to in ba mai tunani ba yasan cewa ai yanayin kasan da tafiya ne cin komai suke gama in fact ba ma haka ba ni kaina sun da yara sun gama farashin kaza suke gana fi shi muna sayan ruwan gaba mu gama sayan gaba a ce wannan ya ƙara kuɗi ya ƙara kuɗi in fact sai ta kira ni ma jiya wani da Allah bai tana so su sayi mata abu kaza kazuwa ni kaina ban san lokacin da na fashe na ba ta mata ke shi san irin wahalar da take ciki na kashe waya ma kawai a kanta sai daga baya sun ce ai to wannan ba laifin ta ba abun nan take bukata to idan abu ya ƙara kuɗi ba laifin ta ba ne komai hakuri ne lokaci ne mai da muka sani komai lokaci ne zai zo ya tafi ne so amma gaskiya isa ne da rayuwa take yanzu gaskiya isa
me kake tunanin ka rasa da a ce baka yi aure ba a wannan Ramadan din
eh kamar yanayin tashi na na asuba nan da zan yi kamar da zan koma gida ina da daga aiki tare da an ce da yawa a gida akan tebo din da wannan ma kadai a cikin shi zan na da partner da zamu dinga sallah tare muna sallan dare tare muna kan abubuwan da zan yi farin ciki da shi ne cewa yanzu da kai aure abubuwa ba kaman da bane kana addu'a ba sai kake shewa ba kana tare da ido kuna yi tare in an zo ana sallan dare kuna sallan dare da zare tare na ce wuta sai in kira ka ce zai zo ne karatu an na dauko qur'ani na karanta sura muna karanta sura ɗaya ne karanta aya ɗaya ita karanta aya ɗaya an ta karanta aya ɗaya karanta aya in kai kuskure in gyara mata in ne kuskure ta gyara mu so kin ga haka dan ma an karu ai
gaskiya an karu wannan wannan na da kyau
ba wurin gaskiya sosai kam gaskiya wallahi an karu annan kam
to tambaya ta ƙarshe wani shawara za ku ba wa masu sabon aure game da azumi
shawarar shine kodan da haure to shawaran shi ne akwai wanda suka yi aure duk da Ramadan ba su gance sati ɗaya da Ramadan kun su kuma sati biyu da Ramadan ta wanda zan ba su shi ne su use the opportunity din nan advantage ne for them tun da an ta soyayya a waje ne da an shekara shekaru ana soyayya a waje an da wani gida ɗaya sai su yi amfani da wannan damar a dai barare a yi addu'a sosai Allah ya sa wa aron a furta Allah ya ba da yara yara za su tashi a cikin sunna da su bi da koma su dai a yi dinga addu'a tare in san ce two heads better than one so idan sun tun da suna gida ɗaya yanzu komai dai kawai a dinga yin shi tare especially addu'a yanzu an dawo ana roof ɗaya su dage su rike juna a yi addu'a idan yanzu wannan gyara wani idan wannan ta yi wasu wannan gyara wani amma gaskiya dai the most important thing shi ne a dage da addu'a ba abin da yake addu'a because in fact shi ne solution ɗin komai kawai su zama dage da addu'a in ka dage da za ka rike addu'a wallahi komai zai zo maka daidai kuma zai maka zo maka da sauki Allah ya taimake mu
so abin da zan ƙara akan abin da ya ce shi ne a yi haƙuri da juna sosai saboda ko zamantakewa da iyaye ko ma wa kake zama da shi a duniyar nan haƙuri ne balle a ce miji ko mata so a yi dage da haƙuri kuma kaka dubi rayuwar wasu kai koyi da su kai koyi da rayuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaka dubi rayuwar mutane a yanan gizo kana koyi da su saboda su ma mutane ne they are not perfect so you have to just be patient kai haƙuri da duk abin da ka samu a naka gidan
wasu sabbin ma'aurata kenan yan fasar Ramadan wata bibi waɗanda kuma suka tattauna tare da na Aisha Abubakar ga wata matar auren da za a iya cewa ita ma ta shiga layin masu amarcewa a karan farko wanda ta bayyana muna yanayin da ta tsinci lamarin a gidan aure a tashin farko.
Sunana Rahama Muhammad Omas. Gaskiya inda zan yi bayani akan farkon Ramadan ina asmatan aure banda wani bayani da zan yi mai yawa, amma abu ɗaya da zan ce shine gaskiya na samu lokaci na ibada sosai na kula da kaina saboda experiences ya haɗu da irin wanda ka aura. Wanda na aura shi ba mai yawan ci bane, kwata-kwata in ya sha kunu in ya ci kosai yayi buɗe bakin shi kenan, so koda ka bashi wani abincin ma ba lallai ya ci ba. Wani lokaci ma sai ka ta fama da shi ya ci kafin ma ya ci. So a dalilin haka ma bana wani yawan girke-girke kuma bana wani daɗewa a kicin gaskiya. So dai zan ce akalla ma na samu na ibada sosai bisa da lokacin da nake gidanmu, saboda lokacin da nake gidanmu za a yi mu babu abinci kafin mu zo mu abincin mu, a'a ana wannan hidiman ana wancan hidiman, a'a ana wannan a'a ana wancan. Wani lokaci ma sai ka ga ma kayi buɗe baki, an yi buɗe baki ma sau kana cikin kitchen kana abinci. Amma gaskiya so ɗaya zan ce na taɓa buɗe baki, an taɓa kiran sallah ban gama abin da nake ba, kuma saboda ni ne na ɗan makara, na je wurin aiki ban dawo da wuri ba, so sai na ɗan makara har ina kitchen har aka kira sallah. Amma gaskiya dai a komai da komai gaskiya na samu lokaci na yin ibada sosai, kuma ba abin da zan iya cewa sai dai alhamdulillah, saboda ya haɗu da kuma irin goyon baya da na samu da wanda na aura. So gaskiya na ji daɗin Ramadan ɗina as matan aure, farkon Ramadan ɗina da habibi yanda ake cewa, saboda a wannan lokacin ma na ƙara sanin kaina, na ƙara sanin wasu buƙatun da nake da shi, saboda baka irin wannan mugun gajiyan da ba za ka ma iya zauna kayi ibada sosai ka roƙi Allah ka ce gashi abin da kake so ba. Saboda lokacin ma da muke gida sai ka gaji sosai, in ka gaji sosai kwata-kwata ma in ka tsaya kai sallar maghrib kai isha ma tarawi dai ka samu kai kawai bacci za ka yi, in kuma kai bacci irin bacci mai nauyi. Amma gaskiya alhamdulillah abinda zan iya cewa kenan.
Aure yana da daɗi ba da masa daba, ni ma ina da mata ba za ku karyata ba, bana kiɗan tuzuru bana kiran tuzuru, la haula ta fi guru ko kan bakin tuzuru. Ango mijin amarya bikin ku babu ƙarya, ango mijin amarya ƙarya da ta bu ƙarya, amar sai na ta sheki wanka jinin maraya, kuma soye sun ya aure makiya ku ja da baya, kafin ya ɗau amarya mijin ki yayi zariya. Waya yake amarya, kira yake amarya, bacci yake amarya, tafiya yake amarya, aiki yake amarya, a gida yake amarya, a ina kake amarya.
Shirin daga Laraba kuke saurare daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.ng ko ta kafofinmu na sada zumunta na Facebook da Twitter da Instagram Aminiya Trust, ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma tunin radio. Ana jin shirin daga Laraba ta Unity FM a Jos jihar Plateau akan mita 93.3 da kuma Freedom Radio akan mita 99.5 a jihar Kano, da Nas FM akan mita 89.9 a Yolan jihar Adamawa, da Budagar Radio a Minan jihar Neja akan mita 90.1, da Progress Radio a jihar Gombe akan mita 97.3, da Garkuwa FM akan mita 95.5 a Sokoto, da Haɗin Kai FM akan mita 108 a Maiduguri jihar Borno, da Alfijin Radio akan mita 91.5 a Katsinan Dukku, sai kuma ta Trust Radio ta internet a trustradio.com.ng. Madalla. To shin za a iya cewa akwai wata falala ta musamman ko kuma shawarwarin da ma'aurata sabbi ya kamata su duba a wannan gaba da suka shafe zangonsu na farko a cikin Ramadana? Wani malamin addini ya muna ƙarin haske.
To sunana Hassan Husaini, limamin Juma'a na masallacin Muslim Community Zone 5 Masaka. To musulunci dai ba a ce akwai wani falala na musamman don kai aure gab da Ramadana ba. Sai dai a ce duk wanda ya aure gab da Ramadana, to a gaskiya zai ji daɗin wannan aure saboda abubuwan da Ramadana suke tattare da shi, musamman idan shi da ma bai taɓa yin aure ba, to gaskiya zai ji daɗi kuma zai samu wasu falala cikin watan Ramadana albarkacin aure da yi. Kamar misali na ɗaya, abinda ya shafi ni'ima ta aure wanda zai samu falala irin lada da ake ba ma'aurata. To saboda albarkacin Ramadana za a ninka mishi, domin duk wanda ya aikin alkhairi a cikin Ramadana ana ninkawa, to kaga shi ma za a ninka mishi wannan falala. Sannan abu na biyu, abinda ya shafi hidima na aure cikin watan Ramadana, shi ma Allah yana ninka lada a ciki, musamman mace idan ta yi wa mijinta abincin sahur, abin buɗe baki, da kuma abubuwan da ya shafi mu'amala ta aure. Ubangiji ta'ala yana ninka lada albarkacin watan Ramadana, musamman tashiwan asuba da mata ke yi. Gaskiya akwai falala a ciki, akwai romo na lada a cikin wannan.
Kamar za a iya cewa idan mutane suka tsinci kansu a irin wannan da ce Ramadanan su na farko, me ya kamata su fi mai da hankali a kai kenan?
To abin da ya kamata su fi mai da hankali a ciki, na farko tun da sun yi aure ibada, su kula da ibada sosai da kuma addu'a a cikin wannan wata, domin samun zuriya tayyiba, domin Allah yana karban addu'a a ciki. Sannan kuma ita mata ta dage da biyayya wa mijinta da neman dacewa, domin duk wanda aka karba musu addu'a a cikin wannan wata, to abu ne wanda yake mai falala. Sannan kuma mijin ya dinga tada matar shi duk sanda zai je yayi sallar dare ne ko wani ibada, to ya tashe ta su yi tare. Har ma manzon Allah yake cewa in yayyafa mata ruwa, idan bata tashi ba yayin ya fama ta ruwa, ko ita ta yayin fa masa ruwa, dan ya tashi, akwai falala a ciki musamman a wannan wata.
Kamar malam, me zaka ce game da wasu abubuwa da ya kamata idan mutane ya zama wannan ne a azumin su na farko a matsayin ma'aurata su kiyaye, musamman waɗanda suka yi aure ana gab da Ramadana?
To abin da ya kamata su kiyaye muhimmi gaskiya shine abin da ya shafi kusantan juna, musamman a wannan wata. Yana da kyau su kiyaye sosai, saboda lokacin da aka halasta musu kusantan juna shine in an sha ruwa har zuwa lokacin da za a dakatar da sahur. To ma'aurata yana da kyau su kiyaye duk abin da zai jawo su motsa sha'awarsu a cikin wannan wata da rana, to gaskiya su kiyaye shi, yana da hatsari sosai gaskiya.
Kamar akwai wasu shawarwari da zaka baiwa irin ma'auratan nan da suke watakila mai da hankali kan social media na kaga suna kamar cewa fasar Ramadano ta bibi da sauransu a madadin kawai yada hotuna a social media, akwai abinda zaka iya basu na shawarwari watakila baya ga wannan?
Sosai sosai, sai ma'auratan su yi amfani da wannan dama. Idan misali mijin yana da nisa ko ya je aiki, sai ta dinga tura masa hadisai da abubuwan da ya shafi ibada da abubuwan da ya dace ya kula da su a matsayinsa na mai gida kuma a cikin watan Ramadana. Ita matan za ta yi amfani da daman ta dinga kamar wa'azantar da shi da tunatar da shi mahimmancin ibada da kuma kula da haƙoƙi abin da ya shafi wannan wata. Wannan yana da mahimmanci maimakon saƙonni da za su yi ta turawa wadda bai da fa'ida.
Kamar ta ɓangaren ita mata, wace irin lada ko kuma ta goma shi za a iya cewa za ta samu, musamman a irin wata Ramadana idan har ta kasance watakila ma tashin farko kuma tana yi wa mijinta hidindumu a irin wannan lokaci?
Ai wannan ladan sai Allah kawai ya san iya ladar da zai bata, musamman a ce ta tashi da asuba ta yi masa abin buɗe baki, abin sahur ta tashi ta yi masa abin buɗe baki, ruwan wanka, duka waɗannan ka san cikin azumin nan in ba an daure bane duka ga kasala yana shiga to wannan ba karamin falala bane da kuma lada wanda za ta samu Allah kawai ya san iya abin da za ta samu in tai sa'a ma albarkacin shi Allah na iya bata aljanna abu ne wanda shi Allah ya bar makansa sani don bata san wani aiki ne za ta yi Allah ya karba ba tunda umurnin Allah take bi akwai lada a ciki sosai
me ya kamata shi miji ya kalla ga matarsa ta bangaru daban-daban musamman wajen taimakawa a gida da aikace-aikace watakila tunda za a iya cewa a can bai saba ba ga shi kuma yanzu ya shigo irin wannan tsari
eto wannan gaskiya ne musamman a wannan wata yana da kyau abin da ya kamata shi a matsayin sa na mai gida duk abin da ya kamata wanda za a yi amfani da shi wanda za su ci ko su sha haƙƙi ne akan sa ya nemo to bayan kuma ya nemo ya kawo gida idan yana zaune a gida to akwai abubuwan da shi ma zai iya taimakawa da su idan misali dankali ne ya kawo ko doya ne ya kawo ita tana cikin shiyarin ya fere ya taya ta zai iya dan daka barkonu ne duk wannan mazallar sallallahu alaihi wasallam yakan yi da matansa to kai ma a matsayin ka na miji ga matarka tana azumi yadda ka gaji haka ita ma ta gaji to sai ku hadu sai ku taimaka ma juna wannan yana da fa'ida sosai kuma yana ƙara dankon zumunci da soyayya tsakanin mace da miji
Sheikh Hassan Husaini kenan limamin Juma'a na Zone 5 dake Abuja To kuma da haka shirin na daga Laraba a wannan mako ya zo ƙarshe. A madadin sauran abokan aiki, Muslim Muhammad Yusuf nake cewa ku huta lafiya daga nan Daily Trust.